بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Laraba ne, daren Laraba ne wanda ya daidai da daren 3 ga watan Sha'ban, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1426, daidai da 6 ga watan September shekara ta 2005. Muna karatun littafin Ar-Risala ta Al-Imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, muna bangaren aqida. Wannan shine kasad na 30, kuma shine kasad na ƙarshe a jeren giyar karatun wannan aqida da sharhinta da muke ainihin da harshen Hausa a ƙarƙashin ainihin wato tahqiqi da tarqimi da yana wa wannan muqaddima. Wannan gaba ita ce gaba ta 53, a inda malam yace wa tarkul mira'i wal jidali fi ddini, kuma wajibi a bar jayayya da gaddama a cikin addini. وترك كل ما احدثه المحدثون, كما واجبي ني ابر دكانن بدعه ده ان بدعه suka kirkiro, wajibi ne ainihin a guje ta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Mun yi cikakkun bayanai a baya dangane da mecece bid'a, hadurra akan bid'a, da bayani akan cewa wanda di yace akwai wata kyakkyawar bid'a to yayi kuskure, da maganganu dangane da menene yake sabbaba bid'a a cikin addinin musulunci. Muka ce daga cikin abubuwan da ke sabbaba bid'a a cikin addinin musulunci akwai jahilci. To jahilci kuma yana fassaruwa ta sura 2 ne daga cikin surorin da ke kawo wannan fitina ta bid'a ko kirkiro bid'a a cikin addinin musulunci. Jahilta harshen Larabci, mutum ya zan bai san ainihin harshen Larabci ba, wannan yana haddasar da bid'a. Ko kuma ya sani yayi kememe, wannan yana haddasar da bid'a, ma'ana ya sani ya sanya son zuciya. Sannan na daga ciki jahiltar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jahiltar sunnan manzon Allah ko jahilcin sunnan manzon Allah shi ma yana kasuwa kashi biyu. Jahiltar ilimin mustalah wal hadith, ilimin da shi ne ake tace hadisai ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba. Idan mutum bai san wannan ilimin ba, sai ta ɗibo hadisai rubabbu yana ta kafa hukunci da su, sakamakon haka sai a samu matsala. A ƙarƙashin wannan akwai ka'idoji da malamai suka ainihin tsara waɗanda za su taimake ka kuma ka fahimci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka fassara ta, ka yi aiki da ita kamar yadda ainihin magabata suka fassara ta kuma suka ainihin yi aiki da ita. Idan har baka san waɗannan abubuwan ba, bid'a tana iya ainihin hudo kai ta ɓangarenka. Sannan jahilci na biyu na sunna shine jahiltan matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen kafa shari'ar musulunci. Wannan kuma jahilcin shi ma yana bayyana ta hanyar wani ya ce bai yadda da komai ba sai Alkur'ani. Mun yi cikakken bayani akan haka jiya. Wani kuma ya ce hadisan kadai da yake yadda da su bayan Alkur'ani su ne hadisai mutawatirai, hadisai ahad baya yadda da su. Wani ya ce ya yadda da hadisai mutawatirai, ya yadda da hadisai ahad amma a wajen ibadat da mu'amalat, amma a wajen abin da ya shafi aqaid to sai ainihin abin da yazo mutawatirai. To irin waɗannan mutanen kuma abin mamaki ba su kware a cikin ilimin mustalah wal hadisi ba, sai kaga suna ɗibo matsalolin da yake sun zo a cikin hadisai mutawatirai sai kuma su ce hadisai ne ahad, sakamakon haka sai suke basu yadda da su ba. Mun fara magana a jiya, a yau za mu ƙarasa maganar insha Allahu ta'ala a ƙarshen wannan karatu da ikon Allah. Amma abu na gaba daga cikin abubuwa masu ɗimbin yawa waɗanda suke haifar da ainihin wato bid'a shine ittiba'ul mutashabih, bin abubuwan da suke akwai shubha a ciki. Abin da ake nufi da shubha anan shine abin da yake da fuska biyu, abu ne wanda in ka dube shi ta wannan fuskar sai kaga zai dauki wannan ma'anar, in ka dube shi ta waccan fuskar sai kaga zai dauki waccan ma'anar. A ƙarƙashin haka sai mutum ya samu kanshi a halin rudewa, to sai je sai ya dauki abin da yake mutashabihi ne, abin da yazan akwai shubha ba daidai bane amma kuma abin yayi kama da wanda yake daidai, kamar maganar da na faɗa a jiya. sadakar budurwa da ake dauka a bayar yanzu fassara ce shubha ce ta shigo cikin fassarar sadaqatil jariyati sai aka ainihin fassara sadaqatin jariyatin da shubha ta shigo ciki sai aka bi aka fassara da cewa sadakar budurwa bayan annabi yana cewa ne sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana su kuma sai suka dauki abin kamar sadaqatil jariyati sadakar budurwa sakamakon haka wannan shubhar da ta dauke su kalmar jariya tana zama budurwa kalmar jariya tana zama mai gudana shikenan sai wannan sai ya zame musu ko kuma suka mayar da shi ya zama shubha to duk abin da yake shubha ne jama'a zaka iya kauce mishi kai tsaye ta hanyar ko dai kana da ƙwararren ilimi kai amfani da dirarka da ƙwarewarka da gogewarka cikin ilimi ka gano abin da yake daidai sai ka bi in kuma baka da wannan gogewar sai ka samu malamai waɗanda suka goge sai ka ainihin bi su akan ƙarƙashin wannan fassara ka duba daga cikin fassarorin guda biyu wacce ce malamai suka tabbatar da abin da yake daidai wacce ce kuma suka tabbatar ba kuskure ba sai ka bi abin da yake daidai ka rabu da abin da yake zaka dauke shi a matsayin shubha zamu misali akan wannan amma kafin nan ji abin da Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatin muhkamatin ai Allah madaukakin sarki shine ya saukar maka da alkitaba qur'ani daga cikin shi akwai ayoyi waɗanda suke karara a fili suke da ka karanta su zaka fahimce su hunna ummul kitabi sune suka fi yawa a cikin alqur'ani wa ukharu akwai kuma wasu waɗanda suke ɗan kadan ne mutashabihat su kuma waɗannan ba muhukamai bane ba karara suke ba yanzu kama ayat da muka kawo jiya da ake hujja da ita fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna sai mutane masu son zuciya masu bid'a sai su fassara to wace aya wani hadisi kuma za a yi imani da shi bayan ga Allah da ayoyin shi ai ba wani hadisi sai a ce yanzu wannan aya dalili ce akan cewa ba za a bi wani hadisi ba aya kawai za a bi to an samu wannan tun zamanin sahabbai aka zo aka samu wani cikin ainihin tabi'ai ya kirkiro irin ainihin wannan bid'a kamar yadda al-Imam Abu Dawud da Hakim da al-Imam Ibn Abdul Barr suka fitar a cikin ainihin littafan su wani ya miƙe cikin tabi'ai ana cikin wa'azi sahabi Mughira ibn Shu'ba yana wa'azi sai ainihin kawai sai wannan mutum sai ya miƙe Mughira ibn Shu'ba Imranu dan Hussein yana cikin wa'azi sai wani ya miƙe yace kai ka daina gaya mana wani hadisi annabi ya ce bayan gashi Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayati ba ruwanmu da wani hadisi ka karanto mana alqur'ani kawai sai Mughira sai Imranu dan Hussein sai yace yanzu kai baka yadda da hadisi ba yace su ba wani abu da suke so su ji Qur'ani kawai za a karanto sai yace to shikenan yanzu mun ji abin da ka fadi salloli ka yadda farilla ne yace eh raka'a nawa kake yin azhar sai yace raka'a hudu la'asar raka'a nawa kake yace hudu magriba raka'a nawa kake yace uku isha raka'a nawa yace hudu asuba raka'a nawa yace raka'a biyu aina Qur'ani ya faɗi wannan to ya biye din rinka kawo mishi abubuwan da Qur'ani yazo da su a dunkule sunna ita ce ta bute bayani ta farfasa sai ya ce ka yadda da wannan farfasa wadda kake gani eh to aina ka same su a Qur'ani sai kuma ya dungum ba bayani to can sai kan wannan mutum sai ya waye sai yake cewa ahyaitani hayyakallahu ka raya ni ka fahimtar da ni ka wayar min da kai ashe da jahili nake ba gidaje nake ba kauye nake Allah madaukakin sarki rayar da kai jama'a mun fahimci wannan da ke ko Al-Hasan al-Basri dake bada wannan labarin yace wannan mutumin sai ya zage yaje fara koyan hadisi yana koyan fiqh tare da hadawa da Qur'ani bai rasu ba sai da ya zama babba daga cikin manyan malaman fiqh jama'a kun ga ashe salaf sai Imranu dan Hussein sun yi gogormaya da irin waɗannan mutanen to yanzu mu ma zamu fuskanci irin waɗannan hanyar da salaf suka bi haka mu ma zamu bi mu wayar musu da kai ai ta karantar da mutane a fadakar da mutane wanda wani rikici ya shiga cikin kwakwalwar shi ya kasa fahimta wata aya ta alqur'ani sai a zaunar da shi sai a fahimtar da shi. In kai baka fahimta ba, sai ka nemo gudunmawar malaman sunna sai su zo su taya ka. Lokacin da khawarija suka billo da fitinarsu, duk abin da suka kawo sai su ce Qur'ani kaza 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 kaza, sai ya zama Sayyidina Abdullahi dan Umar yace haka kuma Allah ya raya ni a cikin zamanin da mutane za su ribo ayoyi da suka sauka akan bakaken kafirai suna lankwaso su suna dawo da su kan mu'minai. To a lokacin ne Sayyidina Ali sai ya ce to ai maganin matsalar ita ce sai a samu gangaren alaramma masanin Al-Qur'ani irin Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas, sai je zauna da su ya tattauna ya muƙabalance su a zauna a fahimta da su. Haka zauna aka zaunar da su, Sayyidina Ali ya sa Ibn Abbas ya zaunar da su ya rinka fahimtar da su, dan cewa Sayyidina Ali akai tunda sun ce maka kafiri kai ma ka mai da abin demokradiya karama kai ma ka ce musu kafirai, sai ya ce la min al-kufri farru, ai kafirci suke tsoro shi yasa suka ibi na, shi yasa ba suka ce ni kafirin ne saboda ni sun ce kafiri ne ba za su kusa da ni ba, saboda haka ba za mu kafirta su ba, sai dai mu hada su da malamai su fahimtar da su. Aka zaunar da su aka hada su da malamai suka fahimtar da su. Haka a yanzu al'amarin yake, matasan mu waɗanda zafin san addini yake dibar su amma basu kware game da Qur'ani ba, basu kware game da sunna ba, basu san akida ba, basu san tauhidi ba, basu san tarihi ba, basu san larabci ba, basu da ilimi akan da'awa, basu da wayewar kai mai musulunci yake ciki, haƙi ne akan ƙwararru gogaggun malamai su rinka zaunar da su suna ainihin fahimtar da su. Zaman nan kuma ba lallai ya zama rana ɗaya ba, za a iya sawa wani lokacin a zauna a dan basu sarari su yi tunani su huta kwakwalwarsu ta shakata su fahimci abin da aka dora musu, abin da ba su fahimta ba su sake kawowa a sake tattaunawa da su. Amma wannan su kuma ba zai yiwu ba sai sun dauki ladabi dangane da girmama masu ilimi. Baya yiwa mutumin da yake so ya fahimtar da kai abu ka ce kai dalibi ne amma kuma ka nada kanka rawanin malami kana kuma ta fada da ainihin malaman da su ne za su fahimtar da kai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka Allah madaukakin sarki ya kukar maka da littafin Al-Qur'ani. Ayoyin Al-Qur'ani mafi yawancin su jama'a in ka karanta su zaka fahince su, shine abin da yake nufi muhkamatun hunna ummul kitab. Ayoyin Al-Qur'ani karara suke, hukunce hukuncen su, bayanan su dalla dalla ne, kuma su ne suka fi yawa a Qur'ani. Amma akwai sauran da ba su da yawa, su kuma suna da dan rashin fahimta, suna da wahalar fahimta. Amma sai Allah ya marmaze ce fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun, waɗanda suka samu karkacewa tun daga cikin zuciyarsu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, duk sadda suka tashi sai su rinka nemo ayoyin da ke da shubha na Al-Qur'ani, waɗanda su ne yan kadan. Me yasa suke yin haka? Ibtigha al-fitna, dan kawo fitna, dan kawo tashin hankali, dan hana fahimta, dan kawo rikici. Wabtigha ta'awilihi, kuma su rinka kokarin karkatar da ma'ana ta shi Al-Qur'ani din. A halin kuwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san fassara ko ma'anar irin waɗannan ayoyi sai Allah. To anan ka'idar tajwidi za ta yi tasiri game da kuma ka'idar tafsiri. Idan a wannan wurin ya zama cikakken waƙafi ne, to wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba wanda ya san ma'anar irin waɗannan ayoyi masu rikici sai Allah madaukakin sarki. Don haka duk duniya ba wanda ya sani, tun daga annabawa har manzanni har malamai. To a ƙarƙashin haka sai ka ce warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, masu zurfin ilimi in suka ji irin waɗannan ayoyi masu rikici ko masu wahalar fahimta sai su ce ai mu dai mun yi imani da irin waɗannan ayoyi. Kullum min indi rabbina, tun daga ayoyin da suke muhukamai waɗanda suke karara da waɗanda suke da ɗan wahalar fahimta, duk mun yadda daga wurin Ubangijinmu ne. Wa ma yadhakkaru illa ulul albabi, sai Allah ya yabe su ya ce dama babu masu tunani sai masu hankali, su ne waɗannan malamai kenan waɗanda abinda suka kasa fahimta sai su danganta shi ga Allah, sai su ainihin ce su sun yi imani da shi. Kaji fassara ta farko kenan idan za a tsaya akan illallahu. Idan kuwa za a ce وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أوجي سيأتي كينا باب وندي سنفسر إلو ودن آيوي ماس الشبهة سيألا دكما ماس زرفين إلمي جماعة منغاني da Allah da malamai masu zurfin ilimi su suka kadaitu a wajen sanin irin ainihin waɗannan ayoyi masu shubuha da tashabuhi amma duk da haka yaquluna amanna bihi mun yi imani da su irin waɗannan ayoyi duk daga wurin Ubangiji ne har zuwa ƙarshen aya jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan a ƙarƙashin wannan waqafi ne ko ba waqafi bane aya ce ko ba aya ba wannan matsala ce tsakanin malaman tajwidi da kuma malaman tafsiri amma kadai abin da ake so a nuna maka ala ayi halin Allah ya yabi masu zurfin ilimi akan suna da masaniya akan irin waɗannan ayoyin ko to me ya kamata kenan duk sanda ka samu kanka a halin rikicin wata aya sai ka je sai malamai sai su maka bayani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma kawai ka ce zaka je ka dauki tafsiri fassara Hausa fassara Turanci fassara wane ne da haka zaka zo ka fitar da kanka daga rikicin irin waɗannan ayoyi kara rikicewa zaka yi jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka to bin abubuwan da suke da shubha to wannan yana ainihin saka mutum a cikin bid'a jama'a mun gane wannan da kyau ko to yanzu akwai ayoyi a cikin Al-Qur'ani daga cikin irin waɗannan ayoyi ga sunan ayar da take cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu duk waɗannan ayoyi suna cewa ai bayin Allah duk inda suke Allah na tare da su duk inda kuke Allah na tare da ku sai wani ya makale akan wannan aya ce wannan aya ta nuna duk ko ina Allah yana nan jama'a mun gane wannan da kyau ko ina Allah yana nan da me sai ce da zatin shi amma kaga wannan shubha ce tsakiyar ayar yaje ya datso to wannan hujja ce nasraniya kristoci ne suke irin wannan hujjar in suka so sai su zo sai su dauko qur'ani sai su ciro wata aya tsakiya ko kuma gefe ko karshe sai su tsaya nan sai su hukunci da haka ina misalin wannan sai su ce yo gashi nan kuna yin sallah qur'ani ma yace kuma ko yan wuta ne in ka ce dalili sai ce ba Allah ya ce fawailul lil musallina ba azaba ta tabbata ga masallata to yanzu kai idan rasikhi ne fil ilmi sai ka ce a'a wannan aya ba mutashabiha bace kai ne kake neman ka makale shubha a jikinta sai a ce ai ba haka fassarar take ba ma fassarar ma ba ma'anar ba ba haka take ba jama'a cewa fawailul lil musallina to azaba ta tabbata ga masallata ba haka ne fassarar ba ji cewa za ka yi to azaba ta tabbata ga masallatan da to duk inda Bahaushe ya ji ya san akwai sauran magana kenan fawailul lil musallina don bai ce fawailun li musallina ba ba lamun ɗaya ba ne lamun na biyu ɗin nan na ma'arifa ne ma'arifan nan tana nuna wasu masallata ne ba kowaɗanne ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka in ka zo ba za ka fassara ka ce fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga masallata ba sai a ce a'a azaba ta tabbata ga masallatan da to karasa gaba allazina hum an salatihim sahuna waɗannan da ke sakaci a cikin sallar su sai a ce masu yin sallah suna wasa da sallar su sune azaba ta tabbata gare su to ina hujja take babu hujja ashe kaga warasikhuna fil ilmi su suke gano abubuwan to a ƙarƙashin wannan duk wata aya da ta rikice maka to wannan aya in ka je ka samu malami zai maka bayanin ta to amma in ka nada kanka malami to shikenan wannan kuma sai ka zama imamul mufassirina babarin zamanin ka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko jama'ar musulmi kun ji abu na biyu da ke kawo bid'a shine ittiba'ul mutashabih ittiba'ul mutashabih bin abubuwan da suke shubha ne to wannan kuma dabi'a ce ta yan bid'a kullun abubuwan da suke shubha waɗanda ba kai tsaye ba su suke bi da su ne za su gina aqida da su za su gina ibada da su za su gina mu'amala duk zagin sahabban da ƴan Shi'a suke yi wasu shubuhohi ne suka makale da su, amma ba dalili ne suke da shi, dalili daga ainihin Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ingantattun dalilai ba, babu wannan ko kadan. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sai dai mutum ya makale ma shubuha. To in ko shubuha aka ce za a bauta wa Allah da shubuha, jama'a duk wanda ya dube ka yace kai kaza ne, kai ba musulmi bane, kai kafiri ne, kai dan bid'a ne, kai kaza, saboda wata shubuha, kai ma inda zaka dubi wata shubuha kai ma sai ka dawo da ita. Ba shine abin da mutanen kungiya suka yi wa kansu ba, da waɗannan suka kafirta, waɗannan suka ce kafirai ne, sai waɗannan suka ce to shikenan mu mun tabbatar mu ba kafirai bane. To tunda mu ba kafirai bane, ai annabi ya ce duk musulmin da ya kafirta musulmi, to in kalmar bata fado kan shi ba to za ta koma kan wancan, dan haka kalmar ta dawo kan ku, to ku kun zama kafirai. Ku duba yadda hadisin aka jawo shi kamar alewa aka yi kwana da shi, ya dawo sai da ya kai tsawancan. Kun fahimci wannan da kyau ko? To Allah ya kiyaye. Abu na uku daga cikin abubuwa masu dimbin yawa waɗanda ke sabbaba bid'a ta faru, ittiba'ul hawa, bin san zuciya, san rai. A ce maka ga shari'a sai ka ce a'a ni fa ga abin da raina yake so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga wani na ci da hannun hagu, yace kai ka ci da hannun dama mana, sai yace ai ba zan iya bane, wai kawai san zuciya ne, wai abin da ya dame shi, dan me za a yi mai nasiha, yaya za a canza shi yanzu a faɗa mai magana kuma ya canza, yo ai ya ji kunya kenan, shi yanzu ya karbi nasiha kenan nan take. Sai manzo Allah ya ce ba za ka ci ba ko eh, ba za ka iya ba ko eh, to kada Allah ya sa ka iya ci mu gani. Sai ya dauki hannun hagun nan ko, sai ya dauko loma yana daukowa, sai ta makale, ta bar kwano ta yi sama bata kai baki ba. To yanzu mu ga wanda zai zo ya mai addu'a kuma. Manzo Allah ne ya mai baki. Ba dai za ka iya ba ko? To yi mu gani. Kada Allah ya sa ka iya, ka yi kuwa mu gani. To yanzu ga loma ta kita kai baki kuma ba za ta dawo kwano ba. To yanzu menene ya sababa wa da wannan mutum wannan matsalar? Shine san zuciya, san rai. San rai, san zuciya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah ya zargi ainihin wato san zuciya, ya kuma zargi masu bin san zuciya, mutanen da suke yi wa gaskiya kememe, suke karban gaskiya da abin da shari'a ta zo da su, ga dalilai ingantattu sai mutum ya ce shi san zuciyarsu. Ashinan Allah ya ce in yattabi'una illa dhanna, kafirai da batattu ba abin da suke bi sai zato, wa ma tahawal anfus, da kuma abubuwan da zukatansu suke so. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, a halin gaskiya ta zo musu daga Ubangiji, amma ba sa son gaskiya. Me suke so? Zato. Me suke so? San zuciya. Wannan siffa ce ta kafirai da batattun mutane. Ina fatan mun gane wannan. Allah madaukakin sarki yace afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basrihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Allah yace baka ga mutumin da ya dauki san zuciyar shi ta zama ita ce Allah shi ba? Ina ma'ana Allah ba Allah ne yake cewa yi kaza ba, bar kaza, bi kaza, kaucewa kaza, dawo daga wuri kaza, karkai kaza? Ayahsabul insanu an yutraka suda, mutum yana tsammanin za a bar shi haka siddan ne, ba za a ce yi bari ba? To yi bari din nan duk wanda yake sa ka kai ka bari, kai ka bari, kai ka bari, shine Allahnka. Idan Allah Allah na gaske na sama shike cewa kai kai ka bari ka bari, Allah ne abun bautar ka. In ya zama Allah ya ce ayi, zuciyarka ta ce ka bari, Allah ya ce a bari, zuciyarka ta ce kai, kuma ka bi abin da take so, dama ko hagu, shikenan yanzu kai ka dauki san zuciyarka ta zama abun bautanka. Shine Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, sai zan Allah ya batar da shikenan a bisa ilimi. Dan ga gaskiya ta bayyana karara, ga hujja ta bayyana karara, amma tunda ya riga ya yanke shawara san zuciyar shi abinda take so shi zai bi, shikenan Allah ya batar da shikenan, amma a bisa basira, ga hujja amma ba zai bi ba, me zai bi? San zuciya. Da Allah madaukakin sarki ya batar da shi akan ilimin shi, sai kuma wa khatama ala sam'ihi, sai Allah ya rufe jin shi, wa qalbihi, ya danna zuciyar shi, ko ya ji gaskiya sai ta juye ta zama ƙarya, duk sanda ya ji ƙarya sai ta juye sai ta zama gaskiya, shine wa in yarau sabilar rushdi la yattakhizuhu sabila wa in yarau sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila. Irin waɗannan ko sun ga hanyar gaskiya sai su maida ita ƙarya ce, sai su kibi. Duk inda suka ga hanyar ƙarya sai su maida ita gaskiya sai su kibi. To duk mutumin sai su bi, duk mutumin da ya yanke wa kanshi irin wannan shawarar jama'a, to ina tabbatar muku da cewa wallahi shedan yayi kadan ya wuce mai gaba, sai dai shi ya wuce gaba shedan ya bi shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Allah ya rufe jin shi, Allah ya danna zuciyar shi, gaskiya ba za ta shiga cikin ainihin zuciyar shi ba. Sannan waja'ala ala basrihi ghishawatan, Allah ya sanya yana a idan shi babu yadda zai iya ganin gaskiya. Sai Allah ya ce faman yahdihi min ba'dillah, yanzu kuma bayan wannan batarwa da Allah ya mishi, wane ne zai shiryar da shi? Dama ba Allah ne yake shiryarwa ba? To Allah ya batar da shi a bisa ilimin da ya bashi, kuma kaga matsala ta faru. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki yayi kwaba game da bin san zuciya da kuma bin masu san zuciyar. An hana ka kai ka bi san zuciyarka, sannan in wani ya dauki san zuciya kar ka sake ka bi shi. Jama'a mun fahimci wannan? Yau kamar shekaru 6 da suka wuce muna karatun Sahihul Bukhari a garin Kaduna, sai muka zo kan matsala dangane da cewa ai gashi a cikin Sahihul Bukhari na an ce akwai hadari ne ko? To bari mu samu hadari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Aisha ga abin da za ta yi, ga abin da za ta yi, haila ce ta dauke mata, sai ce to ta tsefa kanta, idan ta tsefe kanta sai ta ainihin zo sai ta yi abin nan, sai ta yi wanka na haila, sannan sai ta kitso. To me ya faru? Sai muka yi hujja da gashi a cikin Sahihul Bukhari, sai aka je a ga wa malami, wani malami sai ya ce kawai ƙarya ne. Yaro ya bugo mini waya ya ce gashi an ce ƙarya ne, ina magana take? Na ce yana da Bukhari, ya ce wannan iri yake da shi? Ya ce gashi. Na ce to shi kenan, ka bugo bayan minti 5. Ya bugo, sai na faɗa mishi shafuka da sauransu, sai je duba gari ya waye, ya je kai wa malami. Sai malami ya ce to shi kenan. Ya ce yanzu nan malam dama kai baka da ilimi akan abin? Ya ce kawai ni dama ban ga dama in yadda da abin bane lokacin. To shi kenan, tunda ka je ka gani babu komai. Sai suka ce to gaskiya mun cire ka daga limanci, dama da kake zuwa, dama ƴaƴan mai kuɗi ne, ƴaƴan wani tsohon soja ne, babban mutum haka, Allah kaza. Suka ce to mun cire ka. Sai ta furin hajiyar gida, hajiya yara sun yi tawaye, sun ce ita ce to ya zan yi? Dama su suka ce kai ne za ka yi limanci, tunda sun ce ba ka so ka haƙura mana, sai su ɗauko wanda suke so. To ba shi kenan ka ji a kanka bala'i ba? Jama'a mun gane wannan da kyau? To ana kukan hadari ya taso jama'a, mun gane wannan da kyau ko? To yanzu wannan me yasa za su ki ci gaba da bin shi? Me yasa ba za su yadda ya zama musu shugaba ba, yana jan su a sallah? Saboda san zuciya. Wato an hana ka ka bi san zuciyar kanka, an hana ka kuma in wani ya dauki san zuciya ka bi shi akai. Dalili akan haka Allah yake cewa annabin shi da duk wani musulmi, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, daga cikin al'amuran rayuwa da al'amuran addini da al'amuran kai da komowar mutane da tsarin mulki da dokoki da tsarin tattali, duk al'amarin da mutane suke bi, abinda muka dora ka akai kai sunan shi shari'a. Dan haka fattabi'aha, sai ka bi wannan shari'a. Wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna, kar ka bi san zuciyar waɗanda ba su san Allah ba. Ashe bin san zuciyar kanka haramun ne, bin san zuciyar wani kuma haramun ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Dan haka duk sanda ka gane wane yanzu fa san zuciyar shi yake bi, to haramun ne ka ci gaba da bin shi akan wannan san zuciyar, sai ya kauce wa san zuciyar tashi, sannan sai a dawo a ci gaba da bin shi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, da Allah madaukakin sarki ya tashi tsarkakewa da tsabtace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha, sai da Allah ya rantsuwa da annajmu, tauraro da ke fadowa da safe din nan, at-tariq was-sama'i wat-tariq ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib, wannan tauraro da zaka ga yana fadowa wajen asuba sai da Allah ya rantse da shi. Ma'ana idan gari ya waye safiya te dodar duniya in ka tashi sai ka ji ta zama sabuwa kuma ko to haka kwakwalwar manzon Allah take sabuwa tas. Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi sai ya ce ma dalla sahibukum, mutumin naku, dan uwan naku, abokin naku ba bataye ba, wama gawa bai saki hanya ba kamar yadda kuke cewa ya saki hanya annabi Ibrahim, ya saki hanyar iyaye da kakanni, bai bata ba, bai saki hanya ba, wama yantiqu anil hawa, ba maganar san zuciya yake ba, duk maganar da yake fadi in huwa illa wahyin yuha, wahayi ce ake mishi, allamahu shadidul quwa, mala'ika mai matuƙar ƙarfi shike kawo mishi wannan wahayi. Wannan aya tana nuna tsarkake annabi daga san zuciya ko, dan haka Aisha ta ce da annabi zai saka san zuciya a ce ya boye wani abu na alqur'ani, to da ya boye ayar da tazo tana magana dangane da auren Zaid, auren matar Zaidu da Allah madaukakin sarki ya ce mishi, amma bai boye ba. Duk abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa na yabo ne game da shi, na zargi ne, na karewa ce, abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wama yudrika la'allahu yazakka, duk abin da ya shafi tsarkakewa sai da Allah ya tsarkake harshen shi, ya tsarkake kwakwalwar shi, ya tsarkake tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, philosophically, psychologically, duk abin da annabi yake faɗi abu ne gyararre tatacce tas, babu matsala dangane da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah madaukakin sarki ya nuna mana a cikin alqur'ani cewa babban dalilin da yasa kafirai suka ki karban da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama san zuciya ne fa, san zuciya ya hana su, kamar yadda yanzu da'awar mu da muke karara a zo a bi alqur'ani da sunna a bisa manhajin yar mazanjiya. Malaman sunna da yawa a Najeriya sun gane abin da da'awar take nufi, amma tsabar san zuciya shine ya hana su su amsa wa da'awar. Ba mu ce in sun amsa wa da'awar sun zama almajiranmu ko yaranmu ko mabiyanmu ba, a'a, amma saboda tsabar san zuciya. Me yasa wai wanda yazo yana da'awar ai ba dan kungiyar su bane, wanda yazo yana da'awar ai su ba su san ma daga ina yake ba, wannan shine dalili. To wannan yayi dalilin yayi kama da irin dalilan da mushrikan Makka suke kawowa, da suke cewa ai su matsalar da ta faru shine Allah ya rasa wanda zai aiko duk kasar Makka da Taif, sai aiko marayan gidan Abu Talib, ga manya-manyan mutane irin su Abu Jahl, ga irin su Abu Sufyan, sai Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi yafi kowa sanin inda ya dace ya ajiye amana shi, manzancin shi. Dan haka Allah bai ga dacewar Abu Sufyana ko Abu Jahl kowa ne ya zama manzon Allah ba, sai Muhammadu dan Abdullahi, wannan marayan da kuka rena jarabawa kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To tsabar san zuciya ne da aka buga, aka kada, aka raya, aka gama kure su kakaf, kamar yanzu yadda duk malaman sunna an gama kure su kakaf, ba su da hanyar da za su ki bin da'awa ta salafiyanci. Wai sai suka dawo kuma suna cewa to wai wacce salafiya, wai salafiya wacce? To salafiya ta salaf, salafiya ta salaf, salafiyar annabi da sahabbai da tabi'ai da yan gidan shi ita ake nufi. Da farko sai suka ce su ba ruwansu da wani abu salafiya, kuma yanzu sai suka ce to yanzu sun yadda, to amma wacce? Saboda tsabar girman kai da san zuciya, sai Allah ya ce fa illam yastajibu laka, idan har ba su ansa maka ba, ya kai Muhammadu akan su zo su karbi musulunci sau da kafa, fa'alam, ka sani, annama yattabi'una ahwa'ahum, san zuciyarsu suke bi, ba wata hujja da suke da ita, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, wa yafi bata fiye da mutumin da yake bin san zuciyar shi ba tare da wata shiriya daga Allah ba, yake bin san zuciya, ba wanda yafi wannan mutumin bata. Bayanai sun gabatu, ga bayani, ga, amma mutum yace a'a, shi ya yanke shawara ga abin da zai bi. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Allah madaukakin sarki ya nuna cewa na daga cikin hanyoyin da munafukai suke bi su yi wasa da muminai shine suna wasa da muminai ta hanyar son zuciya. Ji abin da Allah yake, wa minhum man yastami'u ilayka, daga cikin munafukai akwai wadanda suke zuwa su saurari wa'azinka ko karatunka. Hatta idza kharaju min indika, har sai sun fita daga wurin karatun naka, qalu lil ladina utul ilma, sai su rinka cewa malamai daga cikin sahabbai irin su Aliyu, irin su Ibnu Abbasin, irin su Ibnu Mas'udin, sai ka ji ana munafukai na tambayar su, madha qala anifa, wai dazume yace ne, kuna zaune, ai muna zaune, ya za ku zo kuna ce mana me yace? Wai suna son su amfani da wannan hanyar ne, su ba su ji wata kalma mai shubha ba, ba su ji wani abu da za su makale mishi ba, a dazu da ake karatu live. To wai yanzu suna so ne ko za a ba garin maimaitawa waɗannan matasan malamai cikin sahabbai, ko za su yi wani tuntuɓan harshe sai su samu abin da za su makale. Sai Allah ya ce ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim, ba komai Allah madaukakin sarki ya sa ana karatun ba sa fahimta ba, har sai an tashi kuma su zo suna neman wasu ko za su maimaita musu, sai ce kawai Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyarsu ne, Allah ya danke zuciyar, wattaba'u ahwa'ahum, sannan kuma sun bi son zuciyarsu, wannan shi ya ja. Jama'a kun fahimci wannan? Son zuciya, bin son zuciya shi ya hana munafukai, ana karatun ba sa fahimta. A masallacin nan muke karatu fiye da shekaru 15 da suka wuce, ana karatu, ɗaliban da ake karatu da su, su ba su ji wai an zagi malaman fiqh ba, sai wani wanda da an yi sallama saboda bai son karatun sai ya fita sai ya tafi yana hira, amma wai sai ya dawo yana cewa waɗanda aka yi karatun bayan sallar isha, wai ai an zagi malaman fiqh, an zagi Malam Abubakar Gumiyau, karatun na ɗaya ba a lasifika ake ba, na biyu ba a ɗauka ake a kasad ba, balle ya ce lasifika ta kai mai can inda ya tsaya yana gulma, balle ya ce ya ji a kasad, shi bai zauna karatun ba, amma kuma yana ba waɗanda suka halarci karatun labarin abin da aka yi. Daga cikin abubuwan da aka yi ma, ha an zagi malaman fiqh, ha an zagi Malam Abubakar Gumi. Yanzu wannan tsakani da Allah me ya hana shi zaman karatun tukuna? Son zuciya. Sannan da abokin shi ya taba zaunar da shi ya tambaye shi, to kai da baka zama wurin namu karatun, ina kake zuwa kake karatu? Sai ya ce a shi bai fara ba tukuna, kuma a wannan lokacin da ake magana ma ya kai shekaru 60 bai fara koyan karatun ba tukuna, amma kuma baya zuwa nan da ake yi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To Allah madaukakin sarki dai ya tabbatar da cewa son zuciya matukar musiba ce, wadda wannan musiba Allah ya ji wa annabawa tsoron ta fa, har annabawa sai da Allah ya ji tsoro, ba yana zargin annabawa da son zuciya bane, ba kuma yana tsoron son zuciya, amma saboda kusan matsalan na da muhimmanci. Ji abin da Allah ya ce, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, ya kai Dawud mun sanya kan ma yau a bayan kasa, kai ne halifa Allah, kai ne wakilin Allah a bayan kasa, kai za kai sarauta, kai za kai shugabanci, kai za kai jagorancin jama'a, dan haka fahkum bainan nasi bil haqqi, kai hukunci da gaskiya tsakanin mutane, wala tattabi'il hawa, kakka bi son zuciya, fa yadilluka an sabilillah, son zuciya sai ya raba ka da hanya Allah. Yanzu don Allah, ai Allah ya amintu game da annabi Dawud, annabi Dawud ba zai bi son zuciya ba, amma in aka ce an hada maka mulki, an hada maka ilimi, an hada maka kimiya, an hada maka annabta, to akwai hadurra da yawa in son zuciya bai biyo maka ta hanyar ilimi ba, zai biyo maka ta hanyar kimiya, in ba haka ba zai biyo maka ta hanyar kaza. Dan haka sai Allah ya kwabi annabi Dawud ya a hankali. To yanzu in ya zama annabawa ana kwabar su game da son zuciya, yanzu duk wanda aka yi mai wa'azi aka kai a hankali kada son zuciya ya lalata ka, sai ce Allah ya saka da alheri. Ba zargin shi ake da son zuciya ba, a'a nasiha ake mishi, saboda son zuciya musiba ne jama'a. Yanzu tsabar son zuciya ne ta kaima su Burhanuddin Rabbani a kasar Afghanistan suka je suka gayyato Amerikawa su zo su rugurguza gwamnatin musulunci ta Taliban a kasar Afghanistan. Tsabar son zuciya ne yasa kasar Iran ta mara baya, aka zo aka rusa wannan gwamnatin, an kashe mutane, an zubda jini, an wulakanta Alkur'ani, an sha giya, an yi zinace-zinace, an yi luwadi, duk saboda son zuciya. Wai me yasa wai gwamnatin ba a kafa ta akan mazhabarsu ba, kuma sai su bude baki su ce ai su mazhaba ne, ba sa gaba da mazhaba kowa, kowa ma ya daina gaba da mazhabarsu. To amma saboda mazhabar da aka kafa gwamnatin kasar Afghanistan bata dace da ainihin gwamnatin kasar da irin mazhabarsu ba, sai yasa suka je suka hada kai da kafirai. To je kaka karanta Ibn Taymiya a cikin littafin shi ainihin Minhajus Sunnatin Nabawiyya fi naqdi kalami Shi'atul Qadariyya, a inda yake cewa duk wata barna da ta shigo wa addinin musulunci ta shigo ta hanyar waɗannan ƴan Shi'a ne da Khawarijawa. Yanzu duk kisan kan da ake a ƙasar Iraki da ƙasar Afghanistan da barnar da ake, duk su suka ba da goyon baya a zo dan dai a kawar da gwamnati su samu su kafa irin tasu. Saboda haka duk wulakanta Qur'ani da za a yi da duk abin da za a yi wannan ba matsala bace, in dai har za a kafa mazhabarsu ne da suke cewa ai su mazhaba ne kawai, ai ba wata muguwa aqida suka zo da ita, mazhaba ce kawai. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka son zuciya musiba ne jama'a. Karatun nan da muke yi yau akwai ƴan izala da yawa suna so su zo, amma son zuciya ya hana malaman su ko limaman su su bar su zo wurin karatun. To amma kuma karatu jama'a gari za su zo wuri ya cika, wuri ya dinke, wai kuma in aka ce yau za a rufe karatun, su waɗannan da suka hana jama'a su zo nan wurin karatun sai kuma zo suna roƙon mu don Allah a cewa jama'a in an tashi daga nan ana karatu fa a masallacin su jama'a su je, sai mu ce ai mu ma ba inda aka yi mana campaign zuwa muka kawai muka kafa karatun, wanda ya ga dama ya zo, don haka kuma ku zo ku kafa karatu wanda ya ga dama ya zo, amma ku faɗi gaskiya kar ku sa san zuciya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? San zuciya musiba ne, duk yadda za ka yi kai kokari ka kau da kanka game da son zuciya. To na daga cikin musibar da kungiyanci ko mazhabanci ko dariƙanci ko kristanci ke sakawa mai bin shi kenan. Duk mutumin da ya sakawa kanshi aqida ta kristanci sai ya zan yana da son zuciya, aqidar kungiyanci sai ya zan yana da son zuciya, aqidar mazhabanci sai ya zan yana da son zuciya, haka nan aqida ta dariƙanci. To haka dauki mutumin da ya saka wa kanshi aqidar kabilanci sai ya zan yana da son zuciya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Yo ashe matsalar ita ce sakamakon abubuwan da ke biyo baya na waɗannan al'amura, to shine yake ƙara dagwalgwala biyayya ga irin wancan tsari waɗanda muka faɗi na Christianity, na kungiyanci, mazhabanci, dariƙanci, kabilanci. Saboda haka son zuciya musiba ce jama'a, kai kokari di yadda za ka yi kaga cewa baka da son zuciya. Yanzu nan jama'ar musulmi ba son zuciya bace abin da muka faɗi jiya, daga kungiyar izala ta dakatar da dan gungun daga yin wa'azi a cikin ta ko ta kore shi, sai kuma ya koma yana rugurguza ayoyi da hadisan da suke hujja da shi. Yanzu wannan addini ne son zuciya ce. Yanzu nan in kana limamin masallacin nan sai muka ce ba ma buƙatar ka a matsayin liman, shikenan kuma sai ka koma ka ce bai halatta a yi sallah a nan ba, masallaci a can cikaji jama'a inda muke tafsiri da limamin masallacin ya samu matsala da shi da ƴan masallacin, suka ce sun cire shi kuma ya daina musu karatu, shikenan sai ya ce wucewa ma ta gaban masallacin ta titin nan da ke tsakanin dogo da masallaci bai halatta ba. Waɗannan irin malamai ne muke fama da su a Najeriya jama'a? Jama'a wannan irin malamai ne muke fama da su a Najeriya? Shi yasa muka ce ku yi kokari ku zama kuna bin tafarkin salaf. Salaf ba su da son zuciya. Tsakanin kungiyar Muawiya da kungiyar Aliyu akwai matsala, kowa sani kungiya ce da ke fada da junansu. Abdullahi dan Abbas kuma magoyin bayan Sayyidina Ali ne. Allah ya kara musu yarda baki daya. amma da aka zo aka cewa Abdullahi dan Abbas Muawiya abokin fadan ku in ya tashi sallar witri raka'a ɗaya yake yi gal ko shafa'i baya yi sai ya ce ya dace da sunna kai baka san Muawiya sahabi bane baka san malamin fiqhu bane amma fa ba kungiya kungiyoyin fada ake da juna fadan kashe juna amma abinda wannan abokin fadan shi yayi tunda daidai ne zai ce daidai ne tsakaninka da Allah dan kungiya zaka iya haka dan dariqa zaka iya haka dan shi'a zaka iya haka krista zaka iya haka duk duniya babu al'ummar da suka taba yin haka a cikin wannan al'ummar tamu sai salaful umma ga su mun fadi irin su Abdullahi dan Abbas shi Abdullahi dan Abbas din da aka sake zuwa aka ce ƴan uwanka dake Makka su Abdullahi dan Zubair Juma'a ta yi daidai da Idi sun hau Idi da safe ba su zo sun yi Juma'a ba sai la'asar suka yi sai ce sun dace da sunna karanta sunan Abi Dawud da Tirmidhi karanta Bulughul Maram hadisi ne kyakkyawa wancan hadisin witri na Muawiya yana cikin Sahihul Bukhari kitabu Fadailis Sahaba babu fadli Muawiya radiyallahu anhu in ci wannan da kyau sai mu gane ashe bin san zuciya musiba ce wadda Allah madaukakin sarki ya kara salaf dan haka didda fadan da suka yi a junansu ba su taba cewa ka abi junansu sallah ba dan sun san fada ne political fada fada ne na siyasa yo dan ina PDP kana AD ko kana NRC ko kana APP ko kana wacece sai ka ce ka abi ni sallah sai ce ka abi ka sallah wannan ba demokradiyyar siyasa bace kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau to wajibi ne ku gane wannan jama'a wannan na daga cikin masaloli waɗanda suke rugurguza al'umma to amma sahabbai sun tarbiyantu karkashin tarbiyyar da mai gidansu ya musu ai Abu Huraira ya kama aljani yana mai sata zakkar fidda kai da aka sa shi ya tara da Annabi sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe ya tattaro matsala a hannun shi Abu Huraira yace sai sheidanin yace ka rinka karanta ayatul kursi kowanne dare za ta tsare ka daga sheidanu haka kowanne safiya Abu Huraira da yazo ga Annabi sai Annabi yace sadaqaka wa huwa kadhubun ƙarya yayi ga maka gaskiya yayi ga maka amma shi makaryaci ne yo ashe in aka gane makaryaci ya faɗi gaskiya za a bu gaskiyar to amma sai ya zama makaryaci ne ko kuma wane ba kungiyar ku daya ba ko ya ki mu baya ga shugabanka wai wannan ya sa duk falalar da Allah ya mishi wai ba za ka je ka ci moriyar ta ba to kai kai asara kenan in alhajin birni ya zo ya juya buhun kudi yana fitar da zakka kace aikin banza ba za a ci ba zakkar to kada Allah ya sa a ci waye asara alhajin birni ko kai talakan birni kai kai asara kaje ka gama gumi kuma ka dawo kana ci ani da ma na karbi zakkan nan kaga da ta ci bayan an gama rabawa gaba ta gaba daga cikin abubuwan da ke sanya bid'a at-taslimu li ghairil ma'sumi sallama wa wanda ba ma'sumi ba wannan da ƴan shi'a muke a duk duniyar musulunci ƴan shi'a ne suka sallama wa wanda ba ma'sumi ba da nufin duk abin da ya zama daidai me yake nufi da ma'sumi mutumin da Allah ya tsare shi daga laifi daga kuskure daga rafkanwa da makamantansu wannan sai annabawa to ƴan shi'a sun sallama wa limamai 12 kamar yadda rannan muka ji daga cikin littafin Malam Aminu Aliyu ko to kaje ka karanta littafin kuma lillahi thumma littarihi sannan ka sake karanta littafin ash-shi'atu wat-tashih lillahi thumma littarihi wani dan shi'a ne daga kasar Iraki ta kasar Najaf ya rubuta ɗaya daga cikin ainihin malaman kasar Najaf Muhammad al-Hussein ya rubuta sannan wannan kuma Dr. Musa al-Musawi shi ma daga cikin ainihin shi'a ne na kasar Iraki yana Iran da zama a yanzu su suka rubuta waɗannan littafan kaje ka karanta inda zaka ga su da kansu sun yi furuci da cewa babu shakka ba mu san yadda za mu kare magabatan mu na shi'a da limaman mu da malaman mu waɗanda saboda san zuciya suka sallama wa waɗannan limamai 12 akan duk abin da suka faɗa cewa kawai sai a rufe ido sai a bi to cikakken bayani dai dangane da lacca akan masalolin na shi'a jama'a akwai rana wadda ƙarshen darasin nan zamu faɗe ta insha Allahu ta'ala saboda masalolin wallahi ba za mu gushe ba muna faɗin gaskiya ko muna tona asirin ƙarya kuma muna muƙabalanta duk wanda ya ce ba haka ba yana da ƴancin ya tashi ya faɗi abin da yake haka amma ya kawo dalilai ƙarara jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka at-taslimu li ghairil ma'sumi ku saurara ku ji abin da Alu Kashifil Ghita yake faɗi a cikin littafin Aslu Shi'a wa usuluha a cikin shafi na 137 yace innal imamiyata ta'taqidu anna Allah subhanahu la yukhallil arda min hujjatin 'ala al-ibadi ay an shi'a imamiyya ja'fariyya ithna ashariyya kenan su Khomeini sun ainihin kudurta cewa ba zai yi wa Allah ya bar duniyan nan haka kara zube ba tare da wani wanda zai zama shugaba wanda zai zama hujja ne akan bayin Allah ba min nabiyyin aw wasiyyin zahirin mashhurin aw ghaibin mas'urin masturin ko kuma ainihin wato ko a samu annabi in ba haka ba a samu wani wanda yake annabi ne yayi mai wasiyya wanda yake shahararre ne akan wasiyar wai sayyidina Ali suke nufi a ƙaryarsu ko kuma wani ghaibi wanda baya nan mastur lillibabbe ana sauraron zuwan shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to gashi nan sai yace wal imamatu matsayin shugabanci limanci a wurin shi'a mansubun ilahi matsayi ne na Allah kan nubuwa kamar yadda yake matsayin annabta a wurin Allah wato kamar yadda Allah ke nada annabawa haka Allah ke nada limamai to gaje ka karanta waɗannan maganganu da muka faɗi wanda yake in Allah ya so ka bi mu bashi ranar da zamu cikakkiyar lacca akan shi'a da shi'anci insha Allah zamu zo da wannan littafi cikakken nasoshin waɗannan maganganu mu karanta su insha Allah ta'ala saboda haka sallamawa wanda ba ma'asumi ba yana kawo bid'a shi yasa wani yaro bakano yake wa zazzaki waka yana ni mawakin zazzaki ne zazzaki yu ma'asumi haka yake waka shi mawakin zazzaki ne zazzaki kuma ma'asumi ne wai zazzaki ma'asumi ne daga kuskure da kaza da kaza wani yace shi yana zuwa abinda yake so kawai a ce malam ya ce da zai samu malam ya zage yana rawar disco shi ma kawai zai ci gaba ne duk abinda malam yake kawai daidai ne to sallamawa wanda ba ma'asumi ba wannan ka budewa kanka wata kofa ne ta bid'a ka kafa bid'a kuma ka goyi bayan bid'a sannan sai yace wal akhadhu bi ghairi ma atabarahu shar'u tariqan li subutil ahkami da kuma daukar abubuwan da ba su ne shari'a ta ce ake daukar su a matsayin hanyoyin shari'a ba ka dauke su da su kai kuma zaka kafa shari'a me muke ishara zuwa ga abu anan muna ishara zuwa ga ƴan dariku waɗanda suke daukar wasu hanyoyi waɗanda ba ta nan ake kafa shari'a ba sai su ce kuma za su kafa shari'a da wannan kamar mafarki mafi yawancin addinin dariƙa ya ginu ne akan mafarkai nayi mafarki naga kaza nayi mafarki naga kaza nayi mafarki naga kaza yanzu za ku bambance irin wannan hanyar kafa shari'ar da hanyar da muka faɗi a kwanakin baya cewa da haka kristoci suke yi yace yayi mafarki Allah yayi magana da shi a jiya cewa dukkan ku ƴan wuta ne wanda kawai ba zai shiga wuta ba sai wanda ya zaro duk abin da ke aljihun shi ya zuba a cikin kwandon bara saboda haka baki ɗayan abin da ke aljihun ka sai ka dibo sai ka zuba wai mafarki fa yayi jiya to in ka duba yanzu dariƙar tijjaniya kashi 4/5 ɗinta ta ginu ne akan mafarki karanta ifadatul ahmadiyya karanta jawahirul ma'ani ka ji duk akan mafarkai ne nayi mafarki naga kaza nayi mafarki naga kaza to yanzu ma mutane abin da suka dauka galibi mutum kawai sai mafarki sai tashi wai an ce yayi sadakar wuka yayi sadakar waina yayi sadakar kosai ai nayi gani wai a mafarki abinda manzanka yace sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim ko karanta hadisan cikin Riyadus Salihin idan kai mummunan mafarki in ka farka sai kai ta'awuzi kafa uku ka tofar hagu gare ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofar haka so uku kana ta'awuzi kana tofarwa sannan ka roki Allah ya tsare ka annabi yace karka ga yawo kowa wannan mafarki sai wanda ya zan zai fassara maka abinda annabin ka yace kenan amma kai mafarki ai kaga ana guguwa ai kaga ana yaki ai daga ƙarshe an ce maka kai sadakar wuka kai sadakar qur'ani kai sadakar kaza mataki ne daga cikin matakan batawa aljanu suka tasa ka a gaba saboda haka sai kai a hankali jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to irin waɗannan abubuwan sun sha faruwa a yayin da ainihin wato tun azamunna na farko aka fara samun irin waɗannan bala'o'i yayin da wani sarki al-Mahdi wanda nake ainihin baku labari yace yayi mafarki yaga alƙali Shuraihu wai yana ainihin taka mishi buzu yana taka mai da duma da takalmi sai yace malaman shi sun yi mishi fassara cewa ai ma'anar wannan kuma yana wulakanta shi to dan haka sai ce a kira alƙali Shuraihu aka zo da buzu aka zo da ainihin abin nan takobi yace za a yanka ka ne dan haka gashi kwanta yace me yasa ranka ya dade yace ai ga mafarki nai ga fasara da malamai na suka yi min cewa kana bina ne a ido na amma a bayan ido na baka bina yace yanzu ranka ya dade saboda hayaniyar mafarki zaka yanka mumini ka tuna fa mafarkinka ba ainihin mafarkin annabi Ibrahim bane sannan malaman fassararka ba malamai ne irin masu fassara mafarki irin su annabi Yusuf ba yace yanzu to da wannan hayaniya da malaman fada da muguwar fassararsu zaka yanka ni sai ne sai ce to fita ka ba mu guri sai ya kore shi yanzu kun ji da mafarki wai zai yi hukunci zai yanka babban malami irin wannan alƙalin musulunci wanda sayyidina Ali ya nada shi to kun ga wannan musiba ce to amma in ka taba su sai su ce ai in mutun yayi mafarki da manzon Allah ai wannan hujja ce ko manzon Allah an kai mafarki da shi yace maka kai kaza ai shikenan saboda me ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ra'ani fil manami faqad ra'ani wanda ya ganna a cikin mafarki hakika ya ganni ni ne ya gani fa inna shaytana la yatamassalu bi to wannan hadisin dai ma'anar shi tukuna ba ta daukar cewa wai hadisin abu da yake kawai duk wanda kai mafarki ka gani yace maka shi manzon Allah ne sai ka ce shi ne baka fahimci hadisin ba shi yasa muke cewa ku yi kokari malamai ku zo wurin dauran nan da ake a karantar da ku ya ake fahimta Qur'ani da hadisi yaya zaka karanta hadisi ka fahince shi yanzu shikenan annabi ya ce wanda ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to gaskiya ya gani don shedan baya misaltuwa da annabi ma'ana wannan hadisin gaskiya shedan baya misaltuwa da annabi kamar yadda shedan zai iya misaltuwa da wani kowane ne ya zo ya ruda wani yanzu matarka sai ta mafarkin kana zuwa kana saduwa da ita a mafarki amma ba kai bane shedan ne yake dauka surarka sai zo mata sai ta saki jiki sai kwanta da ita kamar yadda wata mata za ta ce tana mafarkin babanta yana zuwa yana saduwa da ita tana mafarkin kaninta ko wanta yana zuwa yana saduwa da ita shedan ne yake shiga sura irin ta waɗannan mutanen ko to sai annabi ya ce shedan bai isa ya shiga irin surar shi ba haka ko kun fahimci wannan da kyau to yanzu wannan ya nuna kenan to da nayi mafarki na ga annabi shikenan annabi na gani to abin tambaya tukuna yanzu waccan mata da take iya gane cewa mijinta ne har ta yadda da shi take iya gane babanta ne ko kaninta ko wanta ai ta san su ne shi yasa da zaran ta ga kamannin sai ta gane ko to yanzu kai ka san annabi ne to yanzu shedan sai kai mafarki ka ce kaga annabi sai a ce ya ka ganshi sai ka ce ka ganshi wani dogon mutum ne siriri baki mai furfura sai a ce shirme ka gani annabi ba siriri ba ne sannan ba dogo ne shallin molo ba ba gajere ne ni kurkusashe ba ba furfura yake da ita ta kewaye shi ba ana zai ce har annabi ya bar duniya furfurar shi ba ta wuce guda 11 ba ta wuce a kirga ba to yanzu kai sai kai mafarki ka ce ka ga annabi da furfura gaba ɗayan gemu ai wani tsoho ne ka gani ya to yana dogara sanda har ma ka rike mai sanda ka kawo ruwa ka bashi yaya sunan shi ya ice maka shine annabi sai a ce har annabi ya mutu ba da sanda yake dogarawa ba ram yake tafi a tsaye sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko to malamai suka ce ka'idar farko akan fahimtar wannan hadisi sai sahabi, sahabi ne zai iya ganin annabi kai tsaye a mafarki ya san annabi ne ko ba annabi ba, dan shi dama ya san shi. Na biyu sai wanda yake yawan saurare da karanta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har waɗannan siffofi sun zauna a zuciyar shi, to in ya gan shi a mafarki sai ya gwada da abubuwan da yake ji, in ya dace haka shi kenan. Yanzu misali, yaron da aka haife shi 1994, to bai taba ganin Malam Abubakar Gumo ba kenan, sai dai in a cassette din video ko CD. To sai ya zo ya ce, la, baba jiya na yi mafarkin malamin nan da nake jin wa'azin shi a gidan radio, wanne? Sai ya ce Malam Abubakar Gumo. Sai uban ya ce, yaya ka gan shi? Sai ya ce, wani gajeren tsoho ne kakkaura. Sai uban ya ce, a ishiru ba shi ba ne, Malam Abubakar Gumo ba gajere ba ne, ba kakkaura ba ne. To yanzu kawai shikenan da dukkan mafarkin da yaron yayi, wani mutum ya zo ya ce mishi shine Abubakar Gumo, sai ya yadda, sai in ya san shi. Saboda haka kai baka taba ganin annabi ba, to ba zai yiwu ka iya gane wannan annabi bane ko ba annabi ba, sai ka je ka faɗa malaman sunna, malaman hadisi, waɗanda suka san siffofin annabi na gaske, sannan a gwada da abin da ka gani ido biyu da abin da ka gani a mafarki. Yayi ɗaya. Na biyu, me annabi ya baka da ka ganshi a mafarki, sai an duba wannan abin da annabi ya baka a mafarki, in ya saba abin da annabi ya baka a ido biyu, to ba za a karbi na mafarkin ba, na ido biyu za a karba. A annabi ya zo maka da wani littafi ne, sai ce maka ka aje Qur'ani, ka dauki wannan littafi kai ta karantawa har ka mutu, sai ka waye gari sai kaga kawai wani littafi gashi nan na Larabci a gefen ka, shikenan sai ka ce, to shikenan ni kan ga littafin da annabi ya bani jiya a mafarki, dan haka na bar Qur'ani, wannan zan yi. Sai a ce, a ka bata, shedan ne zai batar da kai. To yanzu shedan zai iya zuwa da wata sura wadda ba ta annabi ba, yayi ƙarya cewa sura annabi ce, tunda ya san kai baka san annabi ba. Ko kun fahimci wannan da kyau? Amma yanzu shedan zai iya wa Aisha ko Fatima ko Sauda ko Khadija ko Abu Huraira ko Aliyu ko Hassan ko Husaini wannan irin ƙaryar, ba zai ba saboda su sun san shi a hakika. To kaji ma'ana hadisin, kaje ka dauki sharhin Qarrafi akan wannan hadisi, zaka gamsu insha Allahu ta'ala. Littafin shi mai suna Al-Furuq, zaka ga cikakken sharhin wannan hadisi. Saboda na biyu ka sake daukar sharhin Nawawi a cikin Sahihu Muslim, zaka ga cikakken sharhin wannan hadisi. Jama'ar musulmi, kadan daga abubuwan da suke ainihin wato taimakawa a kafa bid'a kenan: jahilci, san zuciya, bin waɗanda suke ba ma'asumai ba, ɗaukar hanyar da za a kafa shari'a wadda ba ita shari'a ta ce ba. Jama'a, mutumin da zai tafi Sokoto daga nan Zaria, hanyar samuru ya kamata ya kama, sai ya kama hanyar Soba. Ya bata, ba idda zai je Sokoto kuma, domin hanyar Sokoto yamma ce, hanyar Soba kuma gabas ce, hanyar Jos kenan. To ina zai yiwu? Ma'ana ya bi hanyar da ba ita ake bi a je Sokoto ba. To akwai hanyoyin da shari'a ta ce su ake bi a kai ga ainihin musulunci, shine Qur'ani, hadisi, ijma'i, karanta dan fodiyo a cikin littafin shi Wasiqatul Ikhwani. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? To wannan shine hanyar da ake bi. Sai kai ka kyale waɗannan hanyoyi, sai ka ce mafarki. Jama'a, mutum ya kwanta yana bacci, yana munshari, yana tusa, bai san inda hannun shi yake ba, ya tashi ya ce wai Allah ya magana da shi. Jama'a, ya ba ku mai da addinin musulunci ya zama addinin kiristanci, ku ce kawai wai ta hanyar mafarkai? Ka ji wai mutum ya zo yana ta kafa hujja da mafarki? Shehuna radiyallahu anhu ya yi wani mafarki, an bi da shi ta wurin Safa, an dawo ta wurin Marwa, an ce shi ne babban malami, an ce kowa ya dawo ya bi shi. Kana wahalar da kanka, kana bata kanka lokaci ka karanta mutane Al-Qur'ani da Sunna. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Bayan haka, asbabul mu'ina ala intisharil bid'i, idan bid'o'in nan suka faru kuma ga wasu sabubba da ke taimakon bid'a ta yadu. Waɗannan sabubba: na farko, amalul alimi bil bid'ati, idan malami yazo yana aikata bid'a, to wannan yana taimakawa bid'a ta yadu, saboda bid'a an yi mata rijista kenan. Ko kuwa, domin mutane za su ce me? Za su ce ai malami ne yake yi. Wa taqlidun nasi lahu liwusuqihim bi annahu la yaf'alu illa ma fihi sawab, saboda mutane za su bi shi saboda sun amince cewa ai duk abin da malami yake yi daidai ne. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Malaman ku sun ce ku daina yin taron suna, matan ku su daina yin taron suna, sai ka je wurin gidan babban malami, sai ka je ka samu mata ranar bakwai sun cika gida, ana ta shamfate, ana ta yin suna. To da ka zo kai dan karamin dan izala kai magana, sai sirkin ka yace kada Allah zaka nuna mana izala ne, ga malam wani da yake hawa duran kasa baki daya, gemun shi ya kawo hacci biya kana bata abin nan, gashi nan ana taro ana shamfate a gidan shi. Yanzu abin da ya taimaka wa wannan bid'ar ta yadu shine me? Malami yayi, malami ya bari an yi. Saboda haka idan kowa zai yi sassauci game da bid'a, to malami kada ya sassauci. Idan kowa zai tsananta akan bid'a, to malami ya fi kowa tsanantawa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka aikata bid'a da malami zai yana yada bid'a. Na biyu, sukutul ulama'i an bayani wajihil ibtida'i fil bid'ati fayu'addul 'ammatu sukutahum iqraran minhum ala zalika. Idan malamai suka ji ana bid'a suka yi shiru, suka ki tashi su wa'azi, suka ki tashi su bayyana yadda aka yi wannan abin ya zama bid'a, sai jahilan gari sai su ce tunda malamai suka yi shiru ai wannan abin ma daidai ne. Jama'a mun gane wannan da kyau, shi yasa za ku ga duk wata bid'a sai mu tashi sai mu nasiha, sai mu wa'azi, dan me? Dan in bala'in yazo kar ya tabo mu, kar kuma wani ya ce ai duk malamai ba wanda ya magana. To haka duk wata barna da ta kunno kai sai mun yi wuf, sai mun yi magana. Shi yasa kamar yadda za ku ji karshen maganar mu, matsala allurar rigakafi, jama'a matsalar ta wuce mu zo wurin karatu nan mu tattaba ta. Wa'azi za mu kira shahararren wa'azi da za mu sanarwa ko daga ina a zo a yi gagarumin wa'azi a nan muciyar nan za a yi insha Allahu ta'ala. Allurar rigakafi ce ko kuwa allurar riga lahira ce? Za mu zo za mu tattauna wannan. Ba zai yiwu a yi shiru ba jama'a, sam dole ne a tashi a rinka bayyana kaza bid'a ne, kaza zalunci ne, kaza mugun abu ne, kaza kafirci ne, saboda kada jahilai da ƴaƴa da za a haife su dauka haka addini yake. Na uku, tabannil hukami lil bid'ati wa amaluhum ala intishariha limuwafaqatiha ahwa'ihim kama hadatha min al-ma'mum wa man ba'dahu fi al-qawl bi khalq al-quran aw sukutihim an al-inkari wa tarkuhum al-habal ala al-gharib li ahli al-ibtida'i. Idan malamai aini, idan gwamnati ta goyi bayan bid'a ta rinka kokari wajen yada ta, yanzu dan Allah wannan da za a haifa a ƙasa irin Najeriya ya dauki cewa taron maulidi bid'a ne, ba sai dai shirya Allah ba, saboda akwai hutu na musamman da ake bayarwa saboda maulidi. Me yasa? Saboda gwamnati ta goyi baya kuma tana kokarin ta yada abin, saboda ya dace da san ainihin zuciyar malaman da ta yadda da su. To idan malamai suka goyi bayan, gwamnati ta goyi bayan bid'a, wannan ma yana yada bid'a. Kamar yadda aka samu wani sarki mai suna Ma'amun yace Qur'ani ba maganar Allah bace, sai dai ma'anar magana Allah ce. Kamar yadda idan shugaban kasa ya jawabi da turanci a Abuja, in ka bude Radio Nigeria Ibadan sai ka ji wannan jawabin an bada ma'anar shi da yarabanci, in ka bude Radio Nigeria Enugu sai ka ji shi da inyamuranci, Radio Nigeria Kaduna sai ka ji shi da Hausa. Sa'ad da mai fassara ke fassarawa a gidan radio sai ka ji yana cewa ya ku ƴan Najeriya, ni shugaban ƙasar Jamhuriyar Tarayyar Najeriya kaza 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 kaza, shin haka yayi wannan magana? Ba haka yayi ta ba, ana fassara ma'anar maganar shi ne ko? To sai suka ce wai Qur'ani ba magana Allah bane, amma ma'anar magana Allah ne, kuma gwamnati ta goyi bayan wannan, akai ta kashe bayin Allah, akai ta kullewa, akai ta dukan mutane irin su Imam Ahmad da Shafi'i akan sun ce Qur'ani magana Allah ce. To yanzu kun ga gwamnati da mai mulki in ya goyi bayan irin wannan bid'a tana yaduwa. Sannan intisharul bid'ati bainan nasi, yaduwar mutane, yaduwar bid'a a tsakanin mutane, wata hawuliha ila adatin, har a waye gari bid'a ta tashi daga bid'a ma ta rikide ta zama al'ada, cika ciki da kuke yi da takuta ha da kuke yi da kudin shara da kuke karbe duk waɗannan bid'o'i ne asali waɗanda ke murna kashe sayyidina Hussein suka kirkiro nawasib da suka kirkiro waɗannan bid'o'i sai ainihin aka basu suka yadu a tsakanin mutane har suka rikide sai suka zama al'ada suka tashi daga ma matsayin addini ko siyasa addini sai suka zama al'ada da suka zama shikenan sai matsala ta faru wace irin matsala sai mutane suka dauka ai wannan al'adar mu ce yanzu ba haushe in watan Muharram yayi me yake cewa a bashi kudin shara watan bawan Allah watan takuta ha watan cika ciki me yasa bid'a ce ta juye sai ta zama al'ada to wannan yana yada ainihin wato bid'a in har aka bar bid'a ta narke ta zama al'ada kuka haifi ƴaƴa su girma a ciki tsofaffi su tsufa a ciki mata su ta haihuwa a cikin wannan irin rayuwa ran da wani yazo yace bid'a ne sai ayi salati a ce la ilaha jama'a kun ji fa yanzu cika ciki bid'a ne takuta ha kudin shara la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu jama'a mun gane wannan da kyau saboda an bar bid'a hatta zama al'adar mutane sannan abu na gaba muwafaqatul bid'ati li ahwa'in nufusi wa gharaizin nas in aka sake aka bar bid'a ta yi daidai da son zuciyar mutane dama mutane suna son kaza sai kuma bid'a ta zo ta dace da abin da suke so yanzu bid'ar zagin sahabbai yayi dace ga ƴan dariƙa suna neman abin da za su rinka fade ahlus sunna su ji haushi to wannan bid'a sai ta dace musu tare da su ma ba su yarda da abin ba amma sai su rufa wa ƴan shi'a baya su tafi cikin maukibi guda ana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda wannan ya dace da son zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya kiyaye a gurguje wasa kaifa naqdi alal bid'a fi mujtama'ina al-islami yaya zami mu kashe ainihin bid'a a cikin ainihin halin zamantakewar mu a cikin garurukan mu zamu iya kashe bid'a ta hanyoyi kamar haka akwai wasailul qada'i alal bid'a akwai hanyoyin da zamu bi bid'o'in da ake mu yi kokarin kashe su wannan hanyar ita ce kar a sake a bar bid'a ta girma ayi kokarin kashe ta tun tana ya karama in kuma ta girma a hado ayi mata lugude da rajamu yadda sai an kashe ta wannan ita ce hanyar da za a bi ta wannan kofar na biyu wasailul wiqaya min al bid'a hanyoyin da za a bi a kare kai daga bid'a in an kashe bid'o'i ya za a yi kada su dawo ya za a yi kada sababbi su zo kun gane wannan jama'a to na daga cikin hanyar nashru sunna yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karantar da mutane alqur'ani a karantar da mutane sunna kar a bar mutane da jahilci sannan a rinka wa'azi ana fadakar da mutane kaza bid'a ne kaza zalunci ne kaza fasikanci ne waɗannan hanyoyi kaɗan ne daga cikin hanyoyi da za a bi a yaɗa ainihin sunna manzo Allah yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu in muka ce sunna ba sunna kanwa farilla ba fa muna nufin shari'ar musulunci shi yasa tun baya nake ce muku ku je ku kafa makarantu ku yi ta karantar da yara kar ku ce wai sai alhaji wane ko gwamnati wane ta zo ta gina muku makaranta irin wanda Bafarawa yayi a Sokoto irin wanda Saminu yayi a kaza a kofar ɗakin ka tattara yara guda biyar ka ne musu islamiya kana karantar da su qur'ani kana karantar da su sunna taho masallacin anguwarku samu rumfa wani alhajin anguwarku ka tara yara ka tara mata ka tara maza kana karantar da su jama'a aikin fa sai an yi da gaske fa aikin sai an yi da gaske to a yada sunna a gidajen radio a jaridu a takaddu a internet a ko ina jama'a a kai sakon sunna kamar yadda manzon Allah yace liyuballighi shahidul ghaiba wanda di yazo ya ji wa'azina ya je ya kaiwa wanda bai ji ba ni ma Muhammad awwal adam wanda aka fi sani da albani abinda nake cewa inda dukka ji kasadina tafi ka je ka buga shi kai ta bugawa kana siyarwa an yafe maka ita bugawa kana siyarwa kai ta yadawa abinda muka hana shine ba a rage mana kaset sannan ba a makala hotonmu wanda duk ya makala hotonmu a jikin wani cassette wannan ya dauko kan shi rikicin da yake sai dai ya ji shi an kira shi a wata kotu to kuma kai zargi kowa ya zargi kan shi amma kasan tafi kai ta bugawa tafi kai ta sayarwa tafi kai ta samun kudi akai ba ma bukatar ko kwabo kaje kai ta isarwa duk giran radion da zaka sa ko na talabijin sharadi dai ka a ce a cire wata magana ko a rage ana cire mana ko aka rage mana muna da asalin muna ji sai kaje an kai ka kotu ina ka samu wannan kasadin sai a ce dan jabu ne wato kai abin da kake so kai shi kake so a yada mu duk abin da kaji din nan ba ma editing ba a ragewa da an gama yin kasadin cigaba da buga shi ake aje a yada wannan addinin musulunci a karantar da mutane ku je ku karantar da samari na birni da na kauye ku je ku karantar da mata ga su can a kauye ga kauyawa can ba san addini ba ku je ku nuna musu ga samari ga ƴan mata ga tsofaffi ga maguzawa ga kristoci ga yahudawa duk waɗannan nau'uka ne ku je ku yada ku karantar sannan ku daina kyamar daukaka kalmar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan duk wanda ya ce wa sunna kule ku ce mishi cas kar ku sake wani ya tashi ya ainihin daga wa sunnar manzon Allah ya tsa a kyale shi ya sauke sai an bashi ansa sa'annan duk inda ta kai ta komo wani ya kirkiro bid'a ko wane ne shi a tashi ayi raddi ga wannan ainihin bid'a a nuna wa mutane cewa ba daidai bane wannan aiki ba zai yiwu ba sai ainihin an tashi da gaske an nemi ilimi an nemi kudi an ainihin nemi mulki jama'a sai an nemi ilimi sai an nemi kudi sai an nemi mulki sai an tattara waɗannan abubuwa duk wanda yazo yace muku kar ku shiga siyasar nan da ake yi kar ku shiga karatun nan na boko kar ku shiga higher islamic kar ku je ku yi arabic hausa kar ku je ku yi islamic studies kowane ne ƙarya yake ku tashi ku je ku yi ilimi ku yi karatu ku nakalci abubuwa al'amari sai ya gyaru a takaicen takaitawa waɗannan su ne bayanai dangane da al'amuran da suka shafi mas'aloli na ainihin wato bid'a da wannan muke kawo ƙarshen ainihin karatun wannan littafi muna masu rera waƙar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu is'al kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kulluhum li mazhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن ما الصديق منهم أفضل وأكر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وجميع آيات صفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد أقبتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأكر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك مؤول ونأتي أقيدر ابن تيمية idan lokaci ya bayu kafin mu gama bayanan da zamu fassara ta in ba haka ba a hadu da kai a wani wurin amma ka je ka samu muqaddimar karatun littafin al-aqidatu tahawiyya mun karanta mun fassara insha Allah akwai alƙaura da ne waɗanda a gurguje nake so in cika alƙawarin farko na ce nayi wannan muqaddima ta'aliki ko to wannan ta'aliki za ku same shi ba da dade wannan ba za a yi photo star duk wanda yake so sai ya je ya samu wurin masu sayar da littafi insha Allah ta'ala ba zai wuce naira 10 ko naira 20 ba ba zai wuce falle 4 ko falle 5 ba photo star za a yi a ba su su je su sayar insha Allah kafin Allah ya azurta mu da kudi da za a je a buga shi ta'aliki ne akan wannan ainihin muqaddima ta risala wanda kuka ji da cikakken tarihin risalar da kuma shi ainihin mai risala da kuma bayanai dangane da ne muku cewa zan zo muku da sharhohi da aka yi wa wannan aqida a takaice. A takaice akwai sharhohi guda uku. Akwai sharhi gashi sharhul qayrawaniyya al-muyassar, muqaddimatul qayrawani al-musamma bi malikin al-asghar, Dr. Muhammad ibn Abdurrahman al-Khumais. Gashi wannan sharhi ne na wannan muqaddima. To amma wannan sharhi ya fi kama da sharhi manhajiyya, kama an yi ne don yara ƴan islamiyya. Akwai sharhi na biyu wanda shine na sani mafi dadewa, shine sharhin Al-Qadi Abdul Wahhab Ibn Nasr al-Baghdadi al-Maliki, wanda mai askari yake cewa Al-Qadi Abu Muhammad ya ce kaza, Al-Qadi Abu Muhammad ya ce kaza, in ka karanta askari. To wannan mutum yayi sharhin aqidar risala, ga wannan ainihin sharhin nashi. Sai dai sharhin nashi yana cike da aqidoji na ash'ariyanci, yana yawan murde maganganu da ma'anonin da mai risala yake fadi. To amma sharhi gamsashe game da wannan ainihin aqida, wanda ainihin yayi dalla-dalla, shine sharhin da Al-Aminul Hajj Muhammad Ahmad yayi, wani babban malami ne wanda yake karantar da ainihin wato abin nan shari'ar musulunci a cikin ainihin makaranta ta lughar larabci a nan jami'a ta Ummul Qura. Sunan wannan sharhi nashi sharhu muqaddimat ibn abi zaid al-qayrawani fil aqida. Wannan sharhi shine mafi inganci da gamsarwa da fadadawa a wajen ainihin wannan aqida. Allah madaukakin sarki ya musu sakamako da alkhairi baki daya. A gurguje saboda kurewar lokaci, na yi muku alkawari zan zo muku da ɗaya ko biyun littattafai da na ce sun tattauna matsala dangane da ajali, cewa mutum zai iya addu'a cewa Allah ya tsawaita mini rai, ko Allah ya tsawaita wa wani rai, a ƙarƙashin haka ya halatta kai wani addu'a da ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe da ake cewa ko alar raini ko makamantansu, kalmomi ne na addu'a, Allah ya tsawaita rayuwarka, Allah ya tsawaita lafiyarka, kaza kaza. Wannan ko ya halatta ko bai halatta ba, ga irshadu zawil urfan lima lil umri min az-ziyadati wan nuqsan, tasnif al alim al allama al-sheikh mar'i al-maqdisi al-karmi al-hambali. Gashi wannan ɗaya daga cikin tafan kenan. Akwai kuma na shaukani shi ma, wanda dukkan su suna tattauna mas'ala ɗaya ne. Idan baka samu wannan ba, sai ka je ka samu sharhul aqidatu fahawiya na Ibn Abil Izz al-Hanafi, sai ka karanta insha Allah ta'ala. Dangane da rigakafi, kun ji ainihin alƙawarin da ne muku, za a kira lacca ta musamman akan allurar rigakafin nan da ake insha Allah ta'ala. Dangane da wasu matsaloli waɗanda mai risala bai dan tattauna akai ba, daga ciki akwai matsalar mahadi jama'a. Matsalar mahadi matsala aqida ce, mahadi gaskiya ne, amma ba irin mahadin ƴan Shi'a ba, wanda suke cewa yazo ya fake ne ana sa ran ya dawo. Mahadi a wurin musulmi shine bai zo ba tukuna zai zo. Annabi ya ce kuma duniya ko ta rage saura kwana ɗaya, sai Allah ya ƙara mata tsawo. Allah ya tayar da wani ɗa daga cikin salsalar shi ta hanyar Fatima, ta hanyar Hassan, wanda sunan shi zai zama ɗaya da na Annabi, sunan mahaifin shi ɗaya da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana mahadi ko ya zama Muhammad ibn Abdullahi, ko ya zama Ahmad ibn Abdullahi. Akwai kasar da muka yi musamman awa uku akan ainihin bayani dangane da mahadi. Kaje ka samu wannan kasar, zaka samu gamsassun bayanai insha Allahu ta'ala. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Hadisan mahadi gaskiya sahihan hadisai ne. Malamai ma irin su Shaukani da Suyuti suna ganin sun kai matsayin mutawatirai. Haka dawowar Annabi Isa gaskiya ce, kuma Annabi Isa in ya dawo zai dawo a matsayin shi na mabi ga wannan annabi namu, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma darajar shi bata ragu ba. Mun tattauna wannan ainihin matsala a kasusuwan baya, hadisai ingantattu cikin Bukhari da Muslim sun tabbatar da wannan. Ya juju wa ma'ajuj, suna nan zuwa wasu mutane ne wanda manzon Allah ya bada labari su ma ƴaƴa ne daga cikin ƴaƴan Annabi Adam. Qur'ani ya tabbatar da su, wanda duk yace ya juju wa ma'ajuj ana nufin turawa ne, ƙarya yake, fasar bata fasaru ba. Mutane ne za su zo waɗanda halittu ne irin mu mutane, amma sai dai akwai dan bambancin yadda halittun suke, kuma ba su zo ba. Qur'ani ya bada labari, hadisi ya bada labari, rana za ta bullo daga yamma. Gaskiya ne, ba wai kimiyya da fasaha ce da za ta zo daga yammacin duniya kamar yadda ƴan bokon zamani suke fasara ba, rana ce za a waye gari. Wata rana za ta bullo daga yammacin duniya, in an waye gari madadin bullowa da take yi daga gabas. sannan akwai dabbatul ardi da Allah ya bada labari a Qur'ani, manzon Allah ya bada labarin ta, ita ma dabba ce za ta fito, ya ce ga taguwar Annabi Salihu, za ta fito dabba ce, ba wani abu na technology ko na kimiya da fasaha ba. Wasu suna fasarawa wai da cewa wai GSM ce ake nufi. Duk wannan hayaniya ne, kuna bata kanku lokaci, kun kauce daga shiriyar salaf. Sannan dajjal wani mutum ne daga cikin ƴaƴan Annabi Adamu, shi ma mutum ne hatsabibi, ba wai dajjal kamar yadda ake cewa ai Freemasons sune dajjal, a'a, ba mu kiya zama Freemasons sun zama muqaddima ne su lalata al'amari kafin dajjal ya zo ya karasa ba. Waɗannan sune takaitattun bayanan alƙauran da muka yi. To ba mu san saboda yadda lokaci yake ba, ko jama'a mun gane wannan da kyau. To gaskiya saboda haka za mu saurara a nan yanzu kadai abin da ya rage. Ranar Juma'a za a zo a fara karatun Sahihul Bukhari babin azumi, wanda wannan karatu shine za a rinka sanyawa a gidan radio na Nagarta insha Allah, da kuma gidan radio Adamawa da ikon Allah madaukakin sarki. Za ka rinka jin wannan tun daga karshen Sha'aban din nan da za mu shiga, in Allah ya so, har zuwa cikin Ramadan za mu yi wannan da gwargwadon iyawarmu. Idan wani bawan Allah ya ji wannan zai taimaka da kuɗi, to ba wai nemo mu zai yi ba, ba za mu zo gidan kowa ba, sai dai ka zo ka kawo kuɗin, ko kuma ka je can ku kare da kai da masu nagartar, ku je ku yi nagartar gaba ɗaya ka kai musu. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi za mu saurara a nan, muna masu neman Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai, ya rusa kafirci da kafirai. Muna roƙon Allah, Allah ya gafarta iyayenmu da kakanninmu. Akwai ƴan uwanmu da dama sun rasu, mu ne musu addu'a, Allah ya yafe musu. Wasu bayin Allah da dama an yi musu rasuwa. Akwai makwabcin wannan masallaci Alhaji Ali, mahaifiyar shi ta rasu, Hajiya Fatima, mu ne mata addu'a, Allah ya gafarta mata. Kuma muna isar da ainihin dukkanin addu'a ga sauran waɗanda suka rasu, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu daga cikin ƴan uwanmu maza da mata, musulmai da mu'minai baki daya. Addu'a ta musamman ga ainihin wani mahaifi, ga wani dan uwanmu ko makwabcinmu shi ma nan kusa, shine Alhaji Yakubu Maimai, mahaifinsu da ya rasu Alhaji Jinjiri, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah ya ji kanshi. Ku yi hakuri, wani abun mamaki, babana ne, ni ma kawuna ne, amma ban san sunan ba, sai wannan sunan muka sani kawai, shi muka tashi muna ce musu. Jama'a mun fahimci wannan, muna roƙon Allah ya cika kabarin shi da haske da rahama da annuri. To akwai waɗanda bayin Allah ne an yi musu rasuwa nan kurkusa yau din nan da 12 rana, Alhaji Murtala Gulma shi ma dan shi ya rasu, mu ne mishi ta'aziyya da addu'a, Allah ya gafarta musu. Baki daya muna ainihin addu'a ta musamman, Allah ya ji kan ƴan uwanmu da suka riga mu lahira da imani. Dama da masallacin nan gidan Malaya Haya ne, wani limami ne na farko daga cikin limamanmu na sunna, shi ya fara limanci a wannan masallaci fiye da shekaru 30 da suka wuce, mu ne mishi addu'a, Allah ya gafarta mishi, Allah ya ji kanshi. Jama'ar musulmi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana, ya sa mu cika da imani. Muhammad Awwal Adam Abu Abdurrahman Albani bazazzagin Zaria yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillah.